Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel. Tare Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa babban bankin Najeriya CBN ya ƙara kuɗin ruwa zuwa kaso 18 daga kaso 17.5. Haka kuma za a ji cewa masu ruwa da tsaki sun nuna damuwa game da dokar bayyana dukiyar duk masu riƙe da madafin iko ko manyan mukamin gwamnati a ƙasar Ghana. Daga nan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, musamman yadda aka gudanar da zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a duk inda kuke. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1-2-2-5-5-6-5-5. Sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma nan kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Saudiya sun ce a ranar Alhamis mai zuwa za a tashi da azumin watan Ramadana, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito. Da yammacin yau Talata, kotun kolin kasar ta ce kalandar watan Sha'aban zai kare ne a ranar Laraba, wanda hakan ke nufin sai ranar Alhamis watan na azumi zai kama. Da safiyar yau ne hukumomin Saudiya suka umarci 'yan kasar da su fara duban jinjirin wata, wanda shine zai yi nuni da shigar watan na Ramadana. Amma kuma ba a gan shi ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ta Saudiya ya ce. Kazalika, kasar Qatar da ke makwabtaka da Saudiyar, kwamitin duban wata ya sanar da cewa ranar Alhamis ce ranar farko da za a fara azumin na Ramadana. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara Kyiv, babban birnin Ukraine, don ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Ziyarar da ake kallanta a matsayin ta nuna goyon baya ga kasar, yayin da shugaban Russia ke karbar bakuncin shugaban China Xi Jinping. Ma'aikatar kokin wajen Japan ta ce Kishida zai yi jinjina ga al'ummar Ukraine kan irin karfin zuciya, hakuri da juriya da suka nuna yayin da suke kare kasarsu, tare da nuna goyon baya ga shugaba Zelensky a matsayinsa na shugaban Japan da kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya. Amurka dai ta yi Allah wadai da ziyarar ta shugaban China a Moscow, kamar yadda sakatar harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce.
President Xi is traveling to Russia days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for President Putin.
Ya ce ziyarar da shugaba Xi Jinping ya kai Rasha 'yan kwanaki bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin kama Putin. Wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ba ta ganin laifin hukumomin Kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a Ukraine. Kishida shi ne shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da hararanta a ƙasar ta, wato Ukraine, a watan Fabrairu. Saudiya ta saki wani ba'amurke da ta yanke hukuncin ɗaurin shekara 19 a gidan yari saboda ya soki hukumomin ƙasar a wani saƙo da ya wallafa a dandalin Twitter. A ranar Litinin aka saki Sa'ad Almadi, kuma tuni ya koma iyalansa a birnin, wato wurin iyalansa a birnin Riyadh, a cewar ɗansa. Madi ba Amurke ne ɗan asalin Saudiya da ke zaune a Jeff, Florida. An kuma tuhume shi ne da laifin yin ayyukan da ke ƙoƙarin tada zaune tsaye a Saudiya, tare da samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci a shekarar 2021. Hukumomin Amurka dai ba su ce ufan ba kan sakin Almadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ba da lamuni ta duniya IMF ta amince za ta baiwa Sri Lanka bashin dala biliyan 3 don ta ceto tattalin arzikinta da ke fuskantar mummunar tawaya. Hakan na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin IMF da jami'an ƙasar ta Sri Lanka da ke kan tsibiri a kudancin Asiya. A ranar Litinin hukumar IMF ta ce za ta tura wa ƙasar sama da dala miliyan 300 a tashin farko. Sai dai ta ce ya zama dole sai ƙasar ta yi garan bawul ga tsare-tsarenta na tattalin arziki, tare da ɗaukar matakan yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. Ƙasashen China, India, Japan da sauran manyan ƙasashen da ke ba da bashi a matakin ƙasa da ƙasa ne suka amince da wannan bashi da za a ba Sri Lankan. A Hong Kong an kama wani mai fafutukar kare mulkin demokuraɗiyya a yau Talata, watanni bayan da aka sako shi daga gidan yari saboda ya keta wata dokar tsaro da hukumomin yankin suka saka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce an saka wa Albert Ho, mai shekaru 71, ankwa a hannu a lokacin da aka kama shi a gidansa. aka kuma ta sake sa zuwa wata mota aka tafi da shi kamar yadda shaidu suka ce. A shekarar 2021 Albert ya taba jagorantar wani gangamin nuna goyen bayan mulkin demokradiya a Hong Kong. Lamarin ne sa aka tuhume shi da laifin tunzura jama'a. Dan fafutukar ya taba kwashe sama da shekara daya a gidan yari kafin daga bisani a sako shi a watan Agustan bara saboda dalilai na rashin lafiya a cewar Reuters. Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN ya bayyana cewa kwamitin manufofin kudin bankuna ya kada ƙuri'a ƙara yawan kudin ruwa da maki 5 zuwa kashi 18 wato a baya daina kashi 17.5 don daƙila hawa farashin kayayyaki da ake samu a halin yanzu. Saboda sauƙaƙawa 'yan ƙasa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Daga Abuja wakilinmu Halima Abdur-Rauf na ɗauke da wannan rahoton.
By a majority vote summary, 10 members voted to raise MPR by 50 basis points, 1 member voted to raise MPR by 25 basis points, and 1 member voted to hold the MPR.
Gwamnan bankin CBN gado ne mai fele kenan yana bayyana matsayar da kwamitin manufofin bankin ya cimma bayan taronsu na yini biyu wanda mambobi 10 suka amince da a daga kudin ruwan daga kaso 17.5 cikin 100 zuwa kaso 18 wanda ke nufin an samu ƙarin maki 50 akan yadda yake a da. Ranar Talata yayin da yake karanta sanarwar taron MPC karo na biyu na shekarar 2023 a birnin tarayya Abuja, Malam Haruna Bala Mustafa shine daraktan lura da harkokin bankuna na babban bankin CBN a Najeriya.
Zaman da aka yi an duba abubuwa da dama, musamman abubuwa guda biyu zahiri. Na daya matsalan hawan farashi da ya dabi ko ina a duniya da kuma rushewar wasu bankuna a America. Harkan gurin da hawan farashi ita wannan committee din ta duba abubuwa da dama da suke samun tattalin arzikin Najeriya da kuma kalubalen da ake fuskanta, kuma yanda za a yi a cimma matsaya ba tare da an samu matsala wurin bankuna yanda suke gudanar da harkan su ba. Yau zaman da aka yi an daya a matsayin daga abinda ake kira policy rate zuwa kashi 18 daga 17.5 na yanda za a cimma dakile hawan farashi. Kuma Allah ya sa yadda wannan matsayin da aka dauka zai taimaka wurin samun maganin wannan matsalan hawan farashi. Sannan kuma batun matsalan rushewar banki da aka samu a America, alhamdulillah a nan Najeriya muna da tsare-tsare da yawa da muke gudanar da su wanda suke sun zama mana kaman katanga da kuma shinge da zamu kare bankunan mu daga wani matsala da zai iya shigowa daga ƙetare. Sannan ki ne cewa akwai bankin da ake kira SVB wato Silicon Valley Bank, a satin da ya gabata bankin ta samu matsala har ta rushe. To shin me zamu yi? Bankunan mu suna da alaka da wannan bankin da zai iya kawo mana matsala a nan? Ko shi harkan banki harka ne mawuyaci, ki sa zai ga ko ina a duniya gabaki daya an fi sa ma banki domin idan banki ya rushe kudin jama'a ne ke tare da su amana, mu kuma hakimu ne a matsayin mu na babban banki masu sa ido a gudanar da harkan bankuna ya kasance ba wani mai kudi a cikin banki da ya kudin shi zai salwanta.
Sai dai a nasa bangare masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Yushau Aliyu cewa yayi
wannan mataki da kwamitin kula da manufofin kudi na babban bankin kasa ya dauka na kara kudin ruwa daga kashi 17.5 zuwa kashi 18 cikin 100, wannan zai kara hawan farashi ne kawai. Saboda abinda muka yi ta magana akai a halin da muke ciki a yanzu, dama akan ƙara irin wannan kuɗin ruwa ne domin a rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga a cikin al'umma. To bankin ya riga ya janye kuɗaɗen da suke hannun al'umma. To in ka riga ka janye kuɗaɗen da ke hannun al'umma kuma bayan ka janye sai ka ga cewa hawan farashin bai sauka ba, ƙaruwa ma yayi, tunda hawan farashi ya ƙaru ne da kashi 21 da kusan 90 a madadin kashi 21.80. To kin ga wannan abun ana ƙara hawan farashin ne saboda ana ƙara kuɗin da 'yan kasuwa kan nema ko kuma suka riga suka karɓa ko suke biya. Kuɗin ruwan yana ƙaruwa musu, sannan in ya ƙaru musu su kuma za su ƙara a farashin da mutane ke ɗaukan abubuwan da suke amfani da shi saboda su iya biyan waɗannan kuɗaɗe. Saboda haka dole ne babban banki ya yi karatun tanatsu ya tsayar da daga waɗannan kuɗaɗen ruwan saboda bai rage hawan farashi ba cikin shekara ɗaya, sannan kuma bayan ya janye kuɗin hawan farashin ya ci gaba da hawa, sannan kuma ƙarin wannan zai kara hahon farashin ne.
Bayan gabatun kara kudin ruwa, Emefiele ya bayyana cewa bankin ya goyi bayan hukuncin kotun koli na a ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kuɗi bayan ga sabbin da aka sake fasalin su wanda adadin su ya kai kusan naira trillion 1. Kazalika Emefiele ya ce babban bankin kasar na da ƙwarin gwiwa akan bankunan kasuwancin Najeriya wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ganin yadda suke ci gaba da jurewa asalin jarin da suke zuba na kaso 13 cikin 100 ba da lamuni wanda mutumin da ya karbi rance bai sanya lokacin fara biyan su ba na kaso 4.2 cikin 100 da kuma kudaden ajiyar bankunan da aka kara zuwa naira trillion 14. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf, idan muka leka a kasar Ghana kuwa an baiwa yan jarida horo na musamman ta yadda za su rika gano masu rubda cikin dukiyar gwamnati tare da kira da a sake sabunta dokar bayyana dukiya ga manyan ma'aikatan gwamnati. Wakilin Mirdwan Abbas na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
An ɗebo 'yan jarida da sun halarci taron ne daga kafofin na aikin jaridu daban-daban. Taron na kwana biyar shugabancin makarantar koyon aikin jaridar Ghana sun ka shirya. Ofishin rayin kasashen Commonwealth kan kashin Ingila a bisa ƙawance da DW Academia da cibiyar ƙwararru masu yaƙan sama da faɗi da kuɗaɗen ƙasa sun ka ɗauki nauyin shirin. Bishop Akurgo ya bayyana cewar ƙasar Ghana ta yi hasarar dala biliyan 4.3 a kasuwancinta da ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Amurka tsakanin shekara ta 2000 da 2012. Sa'an nan ƙasar ta yi kasarar ƙarin kuɗaɗe daga yin sama da faɗi da kuɗin ƙasa fiyima da agajin da muke samu na kuɗi.
There's a lot of money and I think that the money we are losing to these financial flows might even be more than aid.
Kuɗi ne mai tsoka, tabbas kuɗin da muke kasara za su fi ma kuɗin agaji da ma abin da muke samu daga mai haɗashi da albarkatun ƙasa baki ɗaya. A matsayinmu 'yan jarida, muna buƙatar sabbin kayan aiki, abin da muke kira rahoton da ke samun taimakon kwamfuta da ke taimaka mana samun labarai da kyau ta amfani da yanar gizo da kuma yadda za ka ɗaukaka aikin naka ta samun alƙalluma da sahihan labarai da ake buƙata a shirya labarai da za su fallasa koyayyun ajandodi na masu ƙarfi da iko. Wasu mahalarta taron na ƙarawa juna sani sun yi magana game da horar da sun ka samu.
Sunana Lukman Isa ne, freelance journalist ne. Gaskiya wannan workshop da aka organize muna ya muna amfani kwarai, musamman wurin kanda za mu iya mu investigate, mu analyze, kuma mu yi ganewa gaskiyan lamarin wurin declare asseting public officials
mu. It's been an eye opener. The illicit financial flows is a technical area. And particularly for people who
lallai wannan wani budewar ido ne, yin sama da faɗi da kuɗaɗe ɓangaren fasaha, musamman wa mutane da ke so su yi aikin jarida. Bincike ya nuna mana matsayin irin abin da ƙasa ke kashewa da yadda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya mu iya taimakawa ƙasar mu a wannan ɓangare.
Ghana is losing out of a lot of money every year.
Ƙasar Ghana na kasarar maƙudan kuɗi duk shekara, kuma babu bincike a dalilin yin sama da faɗi da kuɗaɗe. Ba wai kawai a Ghana kaɗai ba, haka ke faruwa a sauran ƙasashe. Lallai tabbas akwai buƙatar 'yan jarida su ƙalci yaudara da ke akwai su fallasa su yadda zai kawo canji. Mahalarta a ƙarshe sun yi kira ga gwamnatin Ghana ta yi gyara game da dokar bayyana da ƙaddarori na masu riƙe da manyan ofisoshi yanzu, yadda za a iya tantancewa ko tabbatar da halacce su dace da yadda aka gabatar da su. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Malam Radwan Abbas, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci wato ga masu raron mu a jamhuriyar Nijar, ma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, hawa kuma za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com, har ma da shafukan mu na sada zumunta Facebook, Twitter da ma Instagram. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokacin da za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku a duk inda kuke. Lambar da za ku kira ita ce alamat ƙari ko tarawa 1-202-205-6555. Amma kar a manta dai a sa alamat ƙari ko tarawa.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude layinmu domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari.
To madalla, yanzu mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wani ne aka layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Bashir Aliyu, sandaunan matasa kakaki na gungun zama lafiya media association of Nigeria.
To malam Bashir Aliyu, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina a yau game da abubuwan da suke tafiya a wannan kasa na mu Najeriya game da siyasan da aka yi, to muna kira ga shi wanda aka zaba, wanda aka zaba ya kasance shi mana abubuwan da ya kamata tun daga halin da muke ciki a wannan kasa na mu Najeriya game da yawan rashin tattalin arziki da kuma rashin tsaro da kuma abubuwan da suke tafiya na maganan. Ina kira ga shi ministan sadarwa a inganta mana ingancin transfer, kamar da ka ga network na transfer ba a samun shi akan kari saboda mu masu yanka.
To masha Allah malam Bashir Aliyu, mun gode da fatan sun ji ka kuma sun ji wannan sako naka, kuma za a gyara. Bari mu je kiran mu na gaba, jihar Niger. Wani ne akan layi?
Nana Muhammad Danjuma, ina kira daga Niger State karamar hukumar Murga.
To Muhammad Danjuma, muna sauraron ka, me ra'ayinka?
Wato ina son na yi bayani game da maganar da na ji a dodo baya game da ɗan Kano na cewa ba su yadda ba. Shi bai ji hukumar zaɓe ta ma goge sunan shi kwata-kwata ga takara ba ne a Najeriya, ai zancen ma ya ce bai.
To ba ka ganin haƙƙinsa ne ya fito ya ce in an yi zaɓe ko ma ya faɗi ko ya faɗi ya fito ya ce bai ba har ya ɗauka ƙara ba?
Ai wanga ba takarar shi ba ne, takarar gwamnan jihar Kano ne. Kuma na ci takarar da ya yi, an ga abin da ya gudana, an ga abin da ya aikata, bai ma kamata a saboda ɗan jarida ma ya tsaya na hira da shi ba.
To malam Muhammad Danjuma, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Bari mu je jihar Katsina. Wani ne akan layi daga Katsina?
Kana magana da Alhaji Malam Suleiman ne, wa'azi ungoma kira dutsen ma Katsina State.
To Alhaji Malam Suleiman, muna sauraron ka, me ra'ayinka a yau?
Yawa. To yawa, kana magana da Alhaji Malam Suleiman ne, wa'azi ungoma.
Mun ji sunanka Alhaji, mun ji sunanka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina kiran da zan yi da Allah ga zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya sa aka zaɓa, mulki dai na Allah ne, waɗanda Allah ya sa suka samu, to don Allah su shimfiɗa hannu su rungumi kowa da kowa, kuma su diba irin yanayin da muke cikin nan rashin tsaro. Talaka kar a baka komai, a baka tsaro, abinci Allah ke badawa.
To Alhaji Malam Sulai, mun gode kwarai da gaske da fatan waɗanda kuka zaɓa sabbin sun ji wannan kira kuma za su yi abin da ya kamata. Bari mu je Oyo. Wane ne aka layi daga Oyo?
Sunana Muhammad Abubakar Yaro daga Aligon Kifi Jihar Oyo.
To Muhammad Abubakar Yaro, muna sauraron ka.
Wani da ra'ayi na zaɓaɓɓun gwamnoni ko majalisa da ya zubaya su yi matalakawa aiki shi kenan ko shekaru hudu masu yiwa, kuma in sun tsaya za su samu nasara shi ne kawai ra'ayina. Na gode, masha Allah.
To mun gode Muhammad Abubakar Yaro. Bari mu je Bauchi. Wani ne aka layi daga Bauchi?
Ta Muhammad Awali Baban Yeri, shekaru ma ko wato da suke jihar Bauchi, Najeriya.
To Malam Muhammad, me ra'ayinka?
Ra'ayina dai ni na gode wa hukumar zaɓe, kuma na gode wa wa'annan ma'aikata naku da kuka wayar da kan jama'a, kuma na gode wa hukumar zaɓe da ta bayyana kaura shi ne goron jihar Bauchi. Allah Ubangiji ya sa jihar Bauchi sun mara addu'a, ya ci gaba da aiki na alheri.
Wato, in na fahimta dai zaben hukumar zabe ta yi abin da ya kamata, an yi zabe yanda ya kamata kenan, babu korafi.
Eh, babu wani korafin komai, duk wanda kuriya da muka nan kasu shi ma ya kamata ma ci yadda ya kada ba gaba da ma ba yayi.
To Muhammad Awal, mun gode
kwarai.
To Muhammad Awal, mun gode kwarai da gaske da ka kira. Bari mu koma Katsina. Wani ne aka layi da Katsina? Na Katsina, kana tare da mu? To da alama, to da alama akwai ɗan tangarɗa ko layin ya katse daga Katsina. To tun daga Katsina, bari mu ƙarasa Kaduna. Wani ne aka layi da Kaduna? Malam na Kaduna, kana nan ko malama? To masu sauraro, lambar da za ku kira dai ita ce alama tarawa 1-202-205-6555, sai a sa alama ƙari, sai a ko alama, wato a kira lambobin. To ga kira daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa?
Salim Shehu, dan birnin Kebbi, mazauni Nasarawa.
To ma Salisu, muna jin ka, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina ne game da matsalar na 12 ɗin gari ake yi. Don Allah, ina kira ga gwamnatin Najeriya ta Abu Buhari mai jiran sauka, don Allah a ƙara inganta mana network, saboda mu ƴan kasuwa ne, kuma ƙana ƴan kasuwa.
Network kana nan na waya baya yi da ƙarfi, ko kuma na aika abubuwa, ko na yanar gizo?
Eh, na ibra ga tarsafa ganga na tuwa kuɗi da cirewa. To gaskiya muna shan wahala mu ƴan ƙana ƴan kasuwa, saboda zaka tsira mutun kaya sai ki ya turo maka bisa da turo ba. To matsalar ce network ne, amma inda za a inganta network da mutun ya tiya turo maka za ka gani, in ka tuwa za ka gani. Gaskiya
to Malam Salisu,
Najeriya ta wahari ne.
To Malam Salisu, da fatan sun ji wannan kira naka mai matukar muhimmanci ga dukkan ƴan ƙasa, ba ƴan kasuwa kadai ba. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam. Wane ne?
Ashir Lawal Asrani daga Yaji.
Malam Ashir, muna sauraron ka, me ne ra'ayinka a yau?
Ra'ayina ni ina kirayen akan wayanda Allah ya ba su nasara, nemi haɗa kan jama'a, wayanda Allah ya sa ba su nasara ba, a haɗu, a tafi tare, sannan a yi aiki tare. Saboda wayanda Allah bai ba su nasara ba, kada a tsaya da wani tashin hankali da sauran, a zauna lafiya. Gwamnati ita kowa da kowa ne, ita kuma gwamnati roba.
To Malam Ashir, mun gode kwarai da gaske da wannan fata da kai da kuma kira. Allah ya sa a ji kuma yi amfani. Bari mu je ga kiran mu na ƙarshe zuwa Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin, wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, kwana biyu, menene ra'ayinka a yau?
To alhamdulillah, lafiya kadan, alhamdulillah. To da ai na gaskiya a yau ina so in yi kira ga sukan su zaɓaɓɓu waɗanda aka zaɓa, ya kamata tsaya su rungumi waɗanda ba a zaɓa ba, kuma ka a riƙa musu habaiki don mutum ya faɗi. Na biyunsu kuma muna kira ga sukan su waɗanda suka faɗin, tabbatar da cewa mulki na Allah ne. Allah zai iya baka mulki a duk inda ya rabu, lokacin da ya ga dama. Da haka ya kamata a ce su tabbatar da cewa sun yi biyayya, sun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, a yi addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya zama shugabanni na ƙwarai a gare mu. Kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya kamata duba wahalar da 'yan Najeriya suke ci dangane da maganar kuɗi a hannunsu. Ya kamata a duba wannan lamari a yau, gwamnan banki magana.
To Alhaji Musa Garo, didike kai na ƙarshe, mun gode ƙwarai da gaske da wannan kira na, kuma da kiran kuma ka ƙarshen ɗaga wayan mu a yau. Sai kuma wani lokaci idan mun sake ba ku dama, mun gode. To yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kokowar gargajiya inda a ranar Juma'a da ta gabata ne aka kammala kwambala ta 12 ta kasashen macin nahiyar Afirka a hilin kokowar gargajiya ta kasa da kasa ta bambarin yamai. Kasashe 13 ne suka shiga wannan gasar ta bana, inda daga karshe jamhuriyar Niger ce ta nasara a gogawar karshe a gaban Senegal da ci 3-2. An dai share kusan shekaru 12 Senegal din na hanawa ɗan kokowar yankin ECOWAS ko sai da yawo walilawa, inda a kowane karawa take yi musu shashau. Jamilu Bakwai da Ebu Hassan da Abba Ibrahim su ne suka yi jifa da ɗan Senegal 3, yayin da Isaka Isaka da Mansur Isa suka turji ƙasa. Haka ma a kokowar 1-1 jamhuriyar Niger ta lashe tauraron zinari 3, Jamilu Bakwai a aji ɗan kilogram 66, sai Mansur Isa ajin masu nauyin kilogram 76, sai Abubakar Ibrahim ajin masu nauyin kilogram 86, yayin da Ebu Hassan a ajin masu nauyin kilogram 100 ya sha ƙasa a hannun ɗan ƙasar Gambia. Sai dai bakin tambo a wannan gasar wajen guriyar Niger ya zo ne a Muzarda Zakaran na kokowar ta jamhuriyar Niger, ya sha har so 2 a ƙasa a hannun Modu Fai na ƙasar Senegal, yayin da Jamilu Bakwai a ajin ɗan nauyin kilogram 66 da Abubakar Ibrahim a ajin nauyin kilogram 86 su kammala wannan karawar ba tare da faduwa ko so guda ba. A wani zancen da ya duddai a jamhuriyar Niger, kusancewa a ranar Laraba gobe ne idan Allahu ya kai mu, kasar ta jamhuriyar Niger ke karawa da kasar Sudan a wasannin karshe kuma na zagaye na karshe na neman shiga kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika na ɗan ƙasa da shekaru 23 da zai wakana a cikin watan Yuni wannan shekara ta 2023 a kasar Morocco. Wasan na biyu tsakanin kasashen guda biyu zai wakana ne a kasar Sudan. Sauran wasannin da za su wakana ko sun hada da Nigeria da Guinea, yayin da kasar Misira ko Egypt za ta kara da Zambia. Sai Afrika ta Kudu za ta goga da Congo, yayin da RDC za ta buga da Ghana. Sai Senegal za ta karbi bakuncin Mali. Gabon za ta buga da kasar Kamaru. Daga karshe kusancewa duk da kokarin da ƴan kwallon zarruga ko rugby na kasar Faransa suka yi, inda suka hankade Scotland ko kuma ECOWAS a wasan karshe na kasashen Turai guda 6 a Stade de France da ci 41-28. Kasa Ireland ko kuma Ireland ce tallashi kamben na wannan shekara ta 2023 na wasannin zarruga ko rugby na kasashe 6. Wannan ko bayan ta kakkabike kasar Britania ko kasar Ingila a karawarsu ta karshe da ci 29-16. Haruna Mammana Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida da Haruna Mammana Bago da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, labarai a takaice.
Hukumomin Saudiya sun ce a ranar Alhamis mai zuwa za a tashi da azumin watan Ramadana, kamar yadda kamfanin dalancin labarai na AFP ya rawaito hukumomin kasar. Da yammacin yau Talata, kotun kolin kasar ta ce kalandar watan Sha'aban wato za ta kare ne a ranar Laraba, wanda hakan ke nufin sai ranar Alhamis watan na azumi zai kama. Kazalika, kasar Qatar ma da ke makwabtaka da Saudiyar, kwamitin duban wata ya sanar da cewa Alhamis ce ranar farkon watan na Ramadana. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara Kyiv, babban birnin Ukraine, don ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Ziyarar da ake kallon ta a matsayin ta nuna goyon baya ga kasar, yayin da shugaban Russia ke karɓar bakuncin shugabancin na Xi Jinping. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta ce Kishida zai yi jinjina ga al'ummar Ukraine kan irin karfin zuciya, hakuri da juriya da suka nuna yayin da suke kare kasarsu tare da nuna goyon baya ga shugaba Zelensky a matsayinsa na shugaban Japan da kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda wasu abokan aikin mu za su damu ku da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a iya shafa kanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Dell. Mr. Phil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.